Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarodiya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, sai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin koko hantsin ranar Talata 5 ga watan Nuwamba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahra Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji yadda ake bayar da himma wajen tayar da komatsar mata a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji ci gaban hira da ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ibrahim Fantami kan shirin farfado da tattalin arzikin Najeriya ta hanyoyi da dama. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri na tafi da shirin a dawo lafiya. Sule Barba kuma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Sannan muna tafi da ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanai cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020, wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, sam ba za su gamsar ba. A jiya Litinin, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirrin, inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya ba da shaida bai kamata alamunci rubutattun amsoshi ba. Shugaban na Amurka ya kuma kira binciken tsige shin a matsayin na damfara. Martanin Trump kan yunkurin da 'yan majalisar wakilai ke yi na tsige shi na zuwa ne kwana guda bayan da wani lauya a Washington mai suna Mike Zaid ya ce mutumin da yake wakilta, wanda shi ya kwarmata bayanan da ba a bayyana sunansa ba, ya amince zai amsa tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican da ke goyon bayan Trump a rubuce. Su dai 'yan jam'iyyar ta Republican sun ce ba su yarda da wannan tayi ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar da cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce wannan wani mataki ne da Iran ta ɗauka na yin amfani da shirin kera makamin nukiliyanta domin biyan wasu buƙatun kanta. Kalaman jami'in Amurkan na zuwa ne bayan da shugaban da ke kula da shirin na Iran ya yi ikirarin cewa suna sarrafa wani sashi na kera makamin na nukiliya, wanda mataki ne da ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya. Sanarwar a cewar jami'in na Amurka, wannan wani yunkuri ne da Tehran ke yi don saka ƙasashen nahiyar Turai cikin damuwa, wanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta makamin nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum 5 jami'an tsaron Iraki suka harbi har lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar wanda suka kusanci ofishin Prime Minister da nisan mita 500 a jiya Litinin. A baya jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zangar da suka yi ƙoƙarin keta shingayen da aka dasa tsakaninsu da ofishin Prime Minister. akalla mutane 250 aka kashe tunda aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan Oktoba a kasar ta Iraki. Afghanistan da Pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyar su dake aiki a headquarters kasashen biyu. Lamarin da ya sa hukumomin Islamabad da dakatar da ayyukanta a ofishin jakadancinta a birnin Kabul har sai illa masha a rikicin diplomasiya na baya-bayan nan da ya barke tsakanin makwabtan kasashen ya faro ne tun ranar Lahadin da ta gabata. Lokacin da Pakistan ta koka da cewa an tsayar da jami'an diplomasiyar ta da ke hanyar zuwa aiki sannan an buga motocin ofishin jakadancin su da babura a birnin Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan.
Zahra Fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a ci gaba da bayar da himma ga batun tayar da komatsar mata da kasashen duniya ke yi, hukumomi da cibiyoyi da kuma kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger sun tashi haikan wajen koya ma mata sana'o'in zaman gari da kuma ilimin da za su samu ayyukan yi. Daga Yamai ga Salim Barba da cikakken rahoton.
Kimanin mata 50 ne suka karbi takardar shaidar lakantar aiki bayan da suka shafa watanni 9 suna samun horo a makarantar Darul Mar'a mai fafutukar kyautata rayuwar mata a matsayin wani yunkurin fitar da wannan jinsi daga kangin talauci. Ganin yadda rashin samun ilimin zamani ke jefa dimbinsu cikin halin rashin aikin yi, inji shugabar wannan makaranta Nana Jubi Haruna Mati.
Allah ya gwada mana kuma gurinmu ya bi hanya za a cewa na ganin cewa an tashi wata safiya ya mace a Niger tana kawo gudunmuwarta dangance da koma menene dandan yaki da talauci. Mu bambancin koya aikin da muke madiya mata a Darul Mar'a shine cewa bayan ke kin fita talauci to ya ne zaki insha Allah ki jawo yar uwarki wadda take kusanki ta gane koko ita ma insha Allah ta'ala ta ci moriya rayuwarta ta diya mace.
Wadannan dalibai akasarin su matan aure sun yi murnar ganin wannan rana ta samun takardar shaidar da suke dauka a matsayin wata kokwarar madogara.
Sunana Aisha Malam Idi kuma an yi sani na da Hajiya Antuwa. Na koyi dimki, na koyi decoration, na koyi cosmetic da sana'a kuma iri-iri ta hannu. Muhimmancin diploma da na samu ina so in rike ta ne don koya ma mutane ni ma sana'ar da nake. Saboda ina so in koya ma mata sana'a ta hannu su je gida su ba su riƙa yi. A cikin gidan kama sai kai sana'a kuma ka hudda ta waje a siya.
Shugabar kamfen bunƙasa kayayyakin da aka sarrafa ko aka kera a nan Niger, Rabi Arzuka, ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri saboda cewar ta kananan sana'o'i wata ingantacciyar hanya ce ta yaki da talauci.
Sai ka shi kawai ne za ka gane da wa'anga sana'o'i na mata kanana su ne ke bunƙasa ƙasa a can ƙasa. Matan da ke yin producing ma muna kama musu su gane da su ne ƙasar Niger. Yaki nan ƙasar Niger ta gane kun ba ta ci gaba ba tare da wannan mutanen ba.
A yayin wannan biki, makarantar Darul Mar'a ta baiwa wasu abokan hulɗar ta lambar yabo saboda gudunmuwar da suka bayar wajen ganin makarantar ta tsaya akan kafafunta. Da majalisar dokokin ƙasa Sule Idi na daga cikin waɗannan mutane.
Niji nake dire da aka hori mace dubunne dubunne yara ne su samu damar rayuwa saboda abin da za ta samu bisa aikin ta sai ta taimaka matiyanta kuma su kuma wannan za su samu tarbiya ta kwarai.
A shekarar 2012 da aka kafa makarantar Darul Mar'a a Maradi kafin daga bisani a bude reshen ta a nan Yamai, kuma a cewar shugabarta lura da yadda mata suka fara wayewa da koyon sana'o'in hannu yasa ta fara hagen bude irin wannan makaranta a dukkan jihohi 8 na kasar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan kai ke kuma a gaida Sulaiman. To ganin yadda rahotanni ke nuna cewa Najeriya ta kudura aniyar amfani da hanyoyi daban-daban wajen farfado da tattalin arzikin kasar da kuma ciyar da shi gaba, abokin aiki mu Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen ganin haƙata cimma ruwa, wato ministan sadarwa na Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, wanda ya ce bayan dada haɓaka ɓangaren mai da ake yi da sauransu, amma ya zama da ƙasar Saudiya kan yadda za ta shigo cikin al'amarin. Dr. Fantami ya ci gaba da cewa,
bin hakika dukkan alkhairi mun ganshi a cikin wannan zama din, har ma suka ce to mu samar da wata majalisa da za ta turo wakilan Najeriya da wakilan Saudiya su rika zama a duba dukkan bukatun da Najeriya ke da shi a wurin Saudiya, wanda arzikin su zai tallaka mana insha Allah. Kofa abu da take za su zo su zuba jari don su taimaka wa kasar mu. Sun ce suna da irin wannan majalisa da kaman kasar India, suna da irin wannan majalisa da kasar China, suna da irin wannan majalisa da kasar Kenya, suna da irin wannan majalisa da kasar Niger in ba na manta ba. Za ka a samar da wakilai daga can daga nan a zauna a ga me suke da shi da mu muke bukata, wanda za su iya taimaka mana. Mafita hanyar jejeniya da ikon Allah suna shirye su zo su taimaka. Wannan shi ne ma mafi girman abu, saboda an ka kira abu a daidai kuma za su kare ba. Amma tun da an ce a samar da majalisa don majalisa ta duba bukatun da kowa yake da shi na bunkasa tattalin arzikinsa a taimaka wa juna, sai a yi. Wanda shi dan sarki har yake ba zama ne da ake zuwa kan na addini ba a wannan zaman, muna zama ne na matsalolin talakawan mu a kasashe guda biyu. Wannan a zama shi haza haza ciki suna da mu'amala mai kyau da kasashen musulmai da wasu wanda suke ba na musulmai ba, saboda manufar shi ne a bunkasar da tattalin arzikin juna, kuma a taimaka wa juna, a kuma kyautata wa juna mu'amala. Wannan su ne irin manufofin da ake da su a ciki.
Ai, wannan zama an tattauna a magana wanda ta shafi yadda ƙasar Saudi Arabia za ta taimaka a ainihin farfaɗo da matatun tace mai da ake da su a Najeriya, waɗanda da damansu ba sa aiki, wanda kuma shugaba Buhari ya yi maganan nan a ƙasar Rasha da ƙasar Rasha. Ya wannan tsari zai kasance, Rasha ce za ta yi wannan aiki koko ƙasar Saudi Arabia ce za ta zo domin ganin cewar an farfaɗo da waɗannan matatun mai na Najeriya?
A ka'ida, idan mutum iya neman abokan tafiya a ƙasa irin ta Najeriya, mu takaita tunaninmu zuwa ga neman tallafi ko yarjejeniya da ƙasa ɗaya ko biyu ma yayi kada. A Najeriya kage dai muna da wuraren mai a kudu maso kudancin ƙasar nan, akwai a jihar Rivers, akwai a jihar Delta da makamantansu. Yanzu cikin taimakon Allah an samu rijiyoyin mai aƙalla guda hudu a cikin jihar Gombe, an samu wani adadi a cikin jihar Bauchi. Harsashi ya bayyana cewa ana tsammanin akwai rijiyoyin mai da za a samu a ƙasar a jihar Nasarawa. Akwai jihohi da dama. To kaga waɗannan wuraren da ake samarwa, idan Rasha ta zo ta ce za ta yi, za mu ba ta inda za ta iya yi. In Saudiya za ta zo ta ba ta samu wajen yi. Idan ma wata ƙasa ta zo bayan nan ta ce za ta yi, da ikon Allah za a bayar. Ai, in kana neman masu zuba hannun jari a ƙasar ka su zo su kawo dukiyarsu, idan ƙasa ɗari za ta kawo dukiyar da muka yadda da ita, babu kuma sharaɗin da zai cutar da mu ko al'ummarmu. Sai kofar babu za ta ke a zo a tallafa. To don haka Rasha su zo su yi, Saudi su yi, in akwai wata ƙasar ma da muka aminta da ita, ita ma ta zo ta yi. Duka ana bukata a tallafa juna don a ci gaba ne. Don haka ɗan uwa, bukatan da muke da shi da ƙalubale a ƙasar ya fi ƙarfin tunanin Rasha ko Saudiya, duka biyu su yi. Bayan su ma muna neman ƙarin wasu ƙasashe. Don haka waɗannan biyu muna baraba da su da wasu ma wanda ba su ba.
Ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami ke hira da abokin aikinmu kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. To, kafin mu ci gaba ga wannan.
Muhammadu Nuru Razil Goddo Gonga Andebo Jawro Razil Betti Mangu Gorko Hajja Binta On Wani Dottiwa Gorko Hajja Aisatu Garu Wani Dottiwa Baba Erima Hadin Betti Lamu Baba Erima Hawa O Betti Lamu Baba Erima Umaru Sanda Aholi Am Gonga Baba Yetima wallahi yetima ide amana Allah alkawal kona
tati duniya kona tati deni de dun kona tati wala mu anda olembe sanga kwa mule melembe olembe sanga kwa mule melembe darjaji la mu wati umatore delege yoti habe meselo mel kubirabe mada fere fere yoti alhaji suudi president ayotina
to mieti. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Babu Makeri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kiran adawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin motoci a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata, Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu motoci ke amfani da tsofaffin tayoyi a ƙarƙashin motocin nasu, lamarin da ke ƙara yawan hatsarin a Nijar. Sai dai ya ce hukumarsa na iya bakin kokarinta ta wayar da jama'a akan hatsarin da ke tattare da irin wannan ɗabi'an. A yau wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Muni Barma yayi wa bakon namu tambaya kamar haka.
Wani abin da aka lura da shi, abin da kusan za iya cewa a yau ya fita da hankalin jama'a shine yadda motocin bus wato kan din na jigilar fasinjoji ke ci gaba da kwantawa akan hanya, wanda akasari akan samu asarar rayuka da jin rauni da dama. Shin a tunaninka mene yake kawo wannan al'amari, mene masababin irin wannan hatsari da ake yawan fuskanta?
Shi wannan matsala ta waɗannan motoci ba yau ta fara ba, matsala ce wadda hukumomi sun ka lura da ita sai an ka ɗauko matakai wanda ya kamata a tsare su. To matakan ne ba nan gabe
na mutunta su.
Meye matakan? Na farko, an hana yaron duk wani ɗan ƙaramin yaron mai shekara 21 da ke wannan motoci. Doka ta haddo irin shekaru da tizan da ya kamata su ɗauki wannan motoci, kuma da irin shekaru da mutum ya kamata shi yana aikin mota sannan shi ɗauki wannan motoci. Sannan mataki kuma wannan biyu da an ka ɗauka, akwai abubuwa da aka samu su wanda bai kamata su wuce 100 ba a awa, 80 awa, abin da aka cewa limitated limits. To ya kamata ma'aikatan hukumomi su zo su bincika eske abun nan dokan da an kace su sa wadannan abubuwa wanda ke limitan mitas suna sashi ko ba su sashi. Sannan na uku, akwai abun da ake canta wanda ba a yi yansu, shine a zo kan hanya, hukumomi su zo kan hanya su yi tsaye duk mota da ta biyo a bincike ta a gani ka'idodin da an ka azama kamfanonin nan suna nan gaisu ko ba su, kuma in mutum ya hatsari bisa ganganci a rufe kamfanin shi. Mun sha gani canta idan an kai hatsari na ganganci ana rufe kamfanin ne kaf a rufe dole shi hatara. To wannan abubuwan su da sakakaci ne an bar mu kasa ga ta nan barjan, a kowa yana irin abin da ya gama, dole ne a samu matsaloli irin wannan. In ba sanda an ka iko an ka ɗauko ana buga ta irin yadda kamata, tunda da aka kula da irin abubuwan wannan wanga sakakaci ba nan gani shi. Yanzu da an ka bar kowa shi abin da ya gama, dole ne su waɗannan kamfanonin su ma suna abubuwan sun gama suna ta suna harkar al'umma.
Wasu na ganin baya ga rashin kwarewar direbobi akwai maganar rashin mutunta ka'idar da aka shimfiɗa ta wato ƙayyade gudun da ya kamata mota ta yi a kan hanya. Ba za a rasa akwai motocin su da kansu akwai alamun sun gaji ko kuma akwai rashin wadatattun ma'aikata, saboda akasari motoci ne motar da ta tafi misali Agadez yau ita za ta dawo gobe ta dawo Yamai, ko kuma wadda daga nan Yamai tashi tafi Zandar ita za ta dawo gobe.
Kasan ita mota da dan adam da mota duk gaba da suna son bincike lokaci. Doka ta shin hidar da binciken da ya kamata a yanki ma kowace mota da shi mai majayin mota. Kawai irin wannan motoci akwai abin da aka ce ma visit technique, ya kamata lokaci zuwa lokaci a kai su a dubi lahiyarsu a gani eske suna lahiya cikakke wanda za su sa su ɗauki wannan hanyoyi. Sannan shi daga kanshi direba, akwai doka ta ƙayyade inda ya kamata irin gudun da inda ya kamata ya gudu sai shi huta wani ya doka. To sai mun gani mai yansu an ba su an ce su zai ɗauka direba biyu, to kana gani zaka ga shigan mota ka take kai aka da zaka mutum guda ne ka share ta kuma da wani sace ga ya dawo dokoki ne ba su nan gari doka akai dokoki akai da cewa an yi su amma biye su ne a ba nan gari kuma me yasa ba a biye su saboda ma'aikata su dukan kansu wannan hada makana akwai sakaci da yawa dole ne sai an dawo in ana son a gyara sai an bi doka kuma an bi doka sai a zauna lafiya amma rashin bin doka shine ke kama da dukkan matsaloli doka dokokin Niger tana da dokoki da yawa wadanda na kware ne amma sai a zo a sa su cikin tirar aruhi lokacin da wani ya zaka ya kakkabe su zai aiki da shi sai a ci wani barkirki ya kama saba shi ku abu ya jima in ka duka kan hulla kwano na ita hulla kwano ai tun alif 1978 take kare jadda tana an kai cikin wannan sabuwar doka yanzu ya za a gama wanda Allah ya ba kudin ya sai hidda mu kari uku sai babur bai hidda shi ka goma ya sa hulla kwano kuma da sabar kashi hulla kwano ita ma ba dan ka sa hulla kwano ba shi kadai ne in ka sa hulla kwano ba ka dame ta ba ita da banza doka idan ka sa hulla kwano ga mata gani tunda idan an ka samu wani matsala ita za ta riga faɗa kamar kai kasa kuma idan ka kai kasa eh an ka duke ka an kaga asibiti eh ana son a gani shi ne ba shi kanka ba sai an bare shi ka bare shi ka 65 ita kuma hulla kwano duka ta kware shi ka goma na take to kaga wannan dokoki akwai su yanzu an dauko su an ce za a aiki da su mutane su gani ka an kunta musu kuma yau hatsarin mota muna a Niger ya yi Boko Haram kashe jama'a.
To yau ma bari mu jingina da hira a nan har sai sabon mako. A madadin bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Niger, da wakilinmu a Yamai Sulemani Barma, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Ta gaida baba, yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun Niger.
Zaman sulhun da bangarorin siyasar Niger ke shirin shiga a ƙarƙashin wani kwamitin musamman na daga cikin manyan labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar a wannan mako. Jaridar L'Actualité na cewa bayan shafa lokaci mai tsawo na cece-kuce a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe, ‘yan adawa da masu linjaye sun amince su fuskanci juna a kan teburin sulhu. Jaridar ta ce ko da yake kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori ya matsa aurawarin kullun da ya dabaibaye shirye-shiryen waɗannan zaɓuɓɓuka, alamu na nunin muhawara ce mai zafi za a tafka a yayin wannan zama na tsawon wata ɗaya, muddin ba a cire son rai ba a kan dokokin zaɓen da suka sa kowannensu ya kafe a kan bakansa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ruwaito cewa kotun sai dawo ta yi watsi da buƙatar da Hamma Amadu ya shigar a gaban alƙalanta. Wanne ya nemi ta soke hukuncin da wata kotun birnin Yamai ta yanke masa a watan Maris ɗin 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a wata badaƙalar safarar jarirai. Jariyar ta ce bayan zamanta na makon jiya, a yanzu dai ana iya cewa an kai ƙarshe, ganin yadda kotun ta ECOWAS ta ce bata ga inda aka toye wa tsohon kakakin majalisar dokokin ta Nijar haƙƙinsa ba a yayin shari'ar da aka shafa shekaru ana tafkawa a kotunan cikin gida. Jaridar Lanketer ta bayyana cewa hankalin wasu gaggan 'yan siyasa ya tashi bayan da jam'iyyar MPR Jamhuriya ta Albade Abuba ta bayyana aniyar tsayar da ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na watan Disambar 2020. MPR Jamhuriya da ke ɗaya daga cikin manyan ƙawayen PNDS tarayya bata tsayar da ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2016 ba, da nufin baiwa Isu Muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu. To amma a wannan karan jam'iyyar ta ce da sake matakin da jaridar Lanketer ta ce zai iya dagulawa jam'iyyar PNDS mai mulki lissafi. Muƙarƙare da jaridar Niger Times wacce ta mai da hankali akan ziyarar da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta Alsiya suka kaiwa ma'aikatar magajin garin Doso bayan da wasu kansiloli suka yi zargin ana aikata ba daidai ba a ofishin magajin gari. Kawo yanzu hukumar ta Halsiya bata fitar da rahoton binciken da ta gudanar ba, sai dai tuni wasu suka fara yayata cewa an yi nasarar bankaɗo wata babbar almandahana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a kai da Barma, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana Malam Madorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da hukuncin da kotun koli ta yanke a tsakanin shari'ar da ake yi da shugaban kasar jana Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar. Wannan kotu ta yi adalci, kuma irin wannan adalci muka yi ta nema a baya waɗannan kotuna suke yi, amma abin bai samu ba. A yi ta jan ƙafa a shari'a.
Assalamu alaikum jihar Hausa. Mai magana Ibrahim Barhin Sana Odubo a nan ƙarami kuma da gamawa tare da wasu Najeriya da Kujeran. Kuma ina girƙina irin manyan malamai na duniya da Najeriya ba da samu adda game da wannan itilawin tsadar rayuwar da muka faɗa. Musamman makaman wani wata mai alfarma wanda aka yi ya yi halitta ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka rubuce mu mai ta adda a cikin wannan wata ɗin. Allah ya dukka wani musulmi Allah da Allah zai kare mu insha Allah. Mai magana Malam Ibrahim Barhin Sana Odubo. Anan karen kuma zama wa tare da kina gina shi da ta yi lafiya na goyi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na mure America. Mai magana Sir Oba Mawadi Matankari a Jarsilin Najeriya. Mure America a yau na ta yin bayyana ra'ayina dangane da matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari tsotsa ya ci game da garkare sakin gudubin Najeriya ga baki daya. Wannan hadisi ya ta kura ga wani hukuntawa. Saboda kayayyakin musayi da sauran abubuwa daga sun tsada sun iya wannan rage bakin boda ɗin nan. Matan tsara ya kan mutala guda guda naira 20 yanzu ya kai tsadar hawa zuwa ka ga mai karamin kaifi dole ne ya koka kan wannan halidin shiga. Saboda ka wuri Amurka sadar da wannan sakonawa da shi ko kasa.
To yanzu kuma ga Zahra Amin ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ba san ba za su gamsar ba. A jiya Litinin, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirri, inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya bada shaida bai kamata alamanci rubutattun amsoshi ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce wannan wani mataki ne da Iran take ɗauka na yin amfani da shirin kera makaman nukiliyanta domin biyan wasu buƙatun kanta. Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske a kan wasu masu zanga-zanga a Bagdaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe kan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister da nisan mita 500 a jiya Litinin. Afghanistan da Pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyarsu da ke aiki a hedkwatar kasashen biyu.
To masu saurare da takaitattun labaran kuku da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zahra Amin Fage da takarantar mu na labaran duniya da Salamon Abu wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Darius Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.